tumatirin zamu iya noma shi a kasan nan, amma sai a har sai a shigo da shi daga waje, mu kuma na mai rasa kasuwa duk shekara manoma zo su rika asara ganin irin kuɗin da muke kashewa akan noma shi. Abin bakin ciki, majalisar zartarwa ta kasan nan ta yarda da wannan doka akan cewa a daina shigo da shi sai ta cikin ruwa, sannan kuma kowanne can guda ɗaya na tumatiri za a biya masa $1,000 a matsayin haraji, $1,500, sannan kuma ba zai samu canji na kuɗaɗen waje daga hannun gwamnatin tarayya ba. Amma duk wannan abin hukumar kwastam ta kau da kai, ta kyale masu shigo da tumatir nan suna shigo da shi. Kullum manomanmu da muke amfani da ɗan kuɗin da Allah ya hore mana muke noma tumatir nan yake zama muke asara, domin me kamfanonin da suke sarrafa wannan tumatir a ƙasa muna da su. Su wannan kamfanonin an yi su ne domin su rika saye tumatir da muka noma, suna ba wa'ancan wanda suke dora a cikin ledoji da gwangwanaye.
Ka ce kun yi asara, kamar kula da kiyasin asara da kuka yi misali.
Yanzu misali kamar wannan shekara kawai da ta wuce mun yi asara wallahi ta haura ta naira $10 billion.
To amma ka ce gwamnatin tarayya ce ta yi wannan manufa ta bunƙasa harkokin tumatir, kuma amma a gefe guda kuma kamar kana zargin wani wasu hukumominta da yin zagon ƙasa ga tsari.
Eh, ƙwarai kuwa, kamar misali hukumar kwastam, lokacin da aka yi ranar da aka tabbatar da wannan doka, a ranar aka ba su kofin wannan doka. Amma sai suka kawo da kai suka ce ai wannan ba a ba su ita ba, sai bayan kwana 90 su kuma dokar su a kaida su, idan ba a kawo musu ba gazet din ba a kawo musu ba, ya haura kwana 90 ba za su yi ba. Haka muka ta yaki da su akan wannan abu. Na biyu ga hukumar NAFDAC, amma sai kawo da kai suka kyale wannan abu yana faruwa, ba su taba kama. So kaga wannan abun bakin ciki ne.
Baka gari kaman da sanin gwamnatin da suke yin waɗannan abubuwan da kake magana, tunda ba madadin da suke yin aikin.
Ito ko da suna aiki a madadin ta kin sa wannan dokar, ni bazan zargi gwamnati akan cewa ta san abin da ake ba, domin wannan gwamnati gowon sai da shigo take san a tabbin kasa noma.
To amma tun da ba kwa zargin gwamnati, kun an karar da ita ga abin da yake faruwa?
Kowancen wata mun rubuta takarda zuwa ofishin mataimakin shugaban kasa akan wannan abu.
Me biyo baya?
To har yanzu mu sami wani sakamako daga wajensa ba, amma muna sa rai dai an mana reply, ana tabbatar mana cewa za a yi wa wannan hukumomi magana.
Yanzu kenan za a iya cewa gwamnati da sananta waɗannan hukumomi ke yin waɗannan abubuwa da ke zargin ba na daidai bane, tunda gashi ku kun fadakar da gwamnati.
Eh, to ai indai muka da yanzu muka fadi muka tuna mata akan cewa ga abin da muka ce mutukar ko ba a fadena ba, to sannan kuma za mu yarda da cewa da sanin ta ake wannan abu.
Wai shi wannan tsari da aka ce manufa ko policy na gwamnati da aka ce annabin bunƙasa tumatir, ku ne kuka kirkire shi, kuka sayarwa gwamnati shi ta yarda da shi, ko kuma ita gwamnatin ce ta kirkiro shi? Ta
sakamakon zaman da muka yi ne da mataimakin shugaban kasa, ka tare dukkan mai ruwa da tsaki da ministoci da masu ba shugaban kasa shawara akan harkar kasuwanci da noma da hudda da kasashen duniya, shi ne aka sa duk wanda ya shigo da tumatiri daga China zai biya $1,500 akan kowane tan guda, sannan ba zai samu canjin kudaden kasashen waje daga babban bankin kasa ba, sannan ba a yarda a shigo da shi ta bodoji ba kamar daga jamhuriyar Benin, sai dai ka shigo da ita cikin ruwa.
So waye ne ke shigo da wannan tumatir?
Masu kamfanonin da suke mafi yawancin su a Lagos, wanda suke sahi a sachet a birnin a din dan red leader ko a gwangwani daga yau zuwa kwana 30, in dai dokar nan ba a sa ta ba, to zamu je mu zanga zanga ta nibana zuwa ofishin hukumar kwastam, zamu je ofishin NAFDAC, za kuma je majalisar dokoki ta kasa mu nuna musu hukumu, sannan kuma za mu tafi da tumatir yadda yake, rabiya mu je mu zube musu a kofar su gani, an suka ga zahiri mai wasa fa tausaya mana.